بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم أسوأ البركة نمنا بركة دوانا لوكتشي أوانا يمتشي لرانا اللهدي a daga wannan masallaci na ummuna Aisha radiyallahu anha a unguwar Dosa cikin birnin Kaduna a tarayyar Najeriya, yau 19 ga watan Afrilu 2026. Ya dace da lissafin daya ko kuma yanzu mun shiga daren biyu kenan ga watan Dhulqa'da shekarar hijira ta 1447. Kamar yadda shehi malami ya gabatar, Malam Umar Shehu Zaria, Allah ya kara mishi lafiya, na yi ƴan kwanaki a garin nan na Kaduna na gabatar da wani aiki na kwadago, kuma muka ga dacewar munasaba don mu haɗu da fuskokinku, mu gaisa da juna, kuma a sada zumunci. Babu laifi kuma, kamar yadda ya ce, a faɗi kalma ɗaya ko biyu wanda muna fata ta amfane mu gabaki ɗaya ba ta da cutar da wani a cikinmu ba. Allah Ubangiji ya ba mu dacewa da abin da yake shine daidai. Ina so zan yi mana tsokaci karkashin wata matashiya da na kira ta da suna wajabcin komawa ga malamai a cikin rayuwarmu. Mun sani cewa malamai a cikin wannan rayuwa ta musulmi muhimman mutane ne waɗanda Allah maɗauki sarki ya ba su daraja. Darajar da Allah ya ba su da ya sanya su, su ne suke wakilta annabawansa. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, al-ulama'u warasatul anbiya, malamai su ne suke gadar annabawa. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, annabawa ba su bar musu gadan kuɗi ba, sai dai sun bar musu gadan mene? Gadan ilimi. Sannan mun san cewa su waɗannan malamai kullum abin da ke cikin lissafin aikinsu shi ne ƙoƙarin yadda za su fahimtar da mu addini, ƙoƙarin yadda za su nuna mana abin da yake daidai mu aikata shi, da abin da yake kuskure don mu guje shi mu gyara. Suna ciyar da rayuwarsu da dukiyarsu da lokacinsu don ganin wannan aiki. Babu shakka kasantuwar al'umma suna tare da malamai wanda suke nuna musu bayanin shari'a, suke fassara musu alqur'ani mai girma, suke musu hudubobi, suke karantar da su hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, suke koya musu ibada, alkhairi ne wannan mai girma a cikin al'umma. Da zaran an rasa su, to an rasa wani wato tauraro mai haske. Shi sa yana daga cikin wato musibin da Allah yake zata al'umma da yake a rayuwa, wanda ke nuna kusantuwar tashin alkiyama shine mutuwar malamai. Ya aka waye gari malamai suna ta mutuwa, ba kuma a iya mai gurbin su da wasu kwatankwacin su. Wannan alama ce akan cewa al'umma ta shiga cikin wata imuwa, ta shiga cikin wata jarabawa mai girma. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, wato za a waye gari Allah ya ɗauke ilimi ta hanyar ɗauke malamai. Allah baya ɗauke ilimi ta hanyar a wayi gari wani ya ci kawai abinda ya sani na ilimi ya ji ya manta shi. Inna Allah la yanzi'u al-ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubir rijal, Allah baya ɗauke ilimi ta hanyar ɗauke shi daga zukatan bayi, sai dai wa inna ma yanzi'uhu bi mautil ulama, yana ɗauke shi ne da mutuwar malamai. Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, hatta idza lam yabqa ko lam yubqi alima, idan Allah aka waye gari Allah bai bar wani malami ba ko wani malami bai saura ba, sai Nabi sallallahu alaihi wasallam yake takaza nasu ru'usan juhala, sai mutane su riƙi jahilai a matsayin jagororinsu. fasailu sai a dinga tambaye su fa aftu da gairi ilmin su dinga bada bayani da jahilci fa ballu sai su bata wa aballu kuma su batar da mutane kaga rashin samun malamai masu ilimi nagartacce a cikin mutane yana iya zama sanadiyar halakar mutane da batar su don mutane dai ba za su gushe ba suna da bukatuwa zuwa ga wanda za su gaya musu ma'anar abinda Allah yake nufi wanda za su ba su fatawa a lokacin da suka samu kansu a cikin halin bukata na wata sabuwar mas'ala game da rayuwarsu ko addinin su ko tattalin arzikin su ko makamancin haka idan ba su samu malami nagartacce ba duk wanda suka game da shi musu kama da malami za su tambaye shi kuma da abin da ya faɗa musu to haka ba su ci gaba da aiki da wannan abu mai kyau ne ko mara kyau haka saboda haka jama'a malamai a cikin al'umma suna da matsayi mai girma suna da daraja madaukakiya kuma wajibi akan mu mu waɗanda ba su ba mu sauran mutane wajibi ne akan mu san darajar su mu san kimar su kuma mu mu'amalance su da irin darajar da Allah ya ba su a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Nabi yana cewa laysa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarhama saghirana wa ya'rif li 'alimina haqqa Nabi sallallahu alaihi wasallam yace baya cikin al'ummata mutumin da bai girmama babba ba kuma bai tausaya wa karami ba kuma bai baiwa malami a cikin mu daraja da Allah ya bashi ba wanda duk ya kasa aikata waɗannan abubuwa ya fita daga cikin lissafin jama'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato dabi'arsa ta saba da irin dabi'ar musulmin kwarai shine wanda bai san darajar babba ba babba din nan shugaba ne na addini ko shugaba ne na hukuma ko dattijo ne mai shekaru ko wanda ya girme ka ne a wata harka ko wanda ya koya maka wata sana'a ko wanda yake gaba da kai a wani abu to wannan duk yana cikin babba da yana wajibi ka girmama shi idan baka girmama shi kana raina manya kana raina sauran iyayenka kana raina waɗanda suka girme ka cikin wata harka to wannan yana cikin lissafin ɗabi'u marasa kyau zaka kuma na ƙasa da kai wanda ka girme shi wanda kake sama da shi wanda kake da ta cewa akan rayuwarsa ko kai kake yankan hukunci akan makomar a rayuwarsa ko kai ne ogansa a wajen aiki wajibi ne shi ma ka ci kuma ka tausaya mishi wajibi ne shi kuma ka nuna mishi tausayi da rahama in ba kai haka ba wannan ba ka rasa wata ɗabi'a daga cikin ɗabi'un mutanen kirki to haka kuma malamai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ya'rif li'alimina haqqahu wanda bai san darajar malamai ba wannan baya cikin mutanen kirki ya rasa ɗabi'a daga cikin ɗabi'un da ake so a gani tare da mutane wato cikin wannan al'umma ta mu ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka al'amarin babba ne jama'a ba wai ra'ayi ne ko son zuciyarmu ba umarni ne shari'a ta bayar cewa a girmama mutane masu daraja ko hadisi ma da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa anzil nasa manazilahum da dai hadisi ne da malamai suka maganganu akan tabbatuwarsa amma dai ma'anarsa mai kyau ce cewa ku sanya mutane kowane mutum ku ba shi matsayin da Allah ya ba shi Allah ya ba wani matsayin shugaba ku ba shi Allah ya ba wani matsayin malami ko limami ko jagora ka ba shi matsayin da Allah ya ba shi wani sirikinka ne ka ba shi matsayin da Allah ya ba shi na sirikinka wani shugabanka ne a office ka ba shi matsayin da Allah ya ba shi na shugaba ba tare da ka mai jafa'i ko kuma ka yi guluwi wajen girmama shi fiye da abin da shari'a ta tanada ba ina fata muna ganewa saboda haka daga cikin haƙƙin malamai cewa mu koma gare su mu sauran mutane mu koma zuwa gare su don neman fahimtar addini don neman fatawa don sanin me Allah yake nufi da aya kaza ko hadisi kaza da Allah yake nufi da shi kada mu dinga shiga gaba gare su irin wannan abin da mutane suka dauka yanzu ai tarkici malami ya fadi magana ta yi da ni jahilai su cha akan shi cewa ba sai da ba shi din wani dan ne zai fadi wannan magana musamman a social media saka ga babban malami wanda ya cinye rayuwarsa a neman ilimi wanda ya zauna ya koyi karatu a gaban malamai wataƙila ma sai da ya bar ƙasarsu wataƙila sai da ya tafi ya sha yunwa ya sha wahala wani ya fi shekara 30 ko 40 yana harkar ilimi da kuɗin shi yake sayi littafi ya karanta ya yi bayani ya fassara ya rairayo sannan ya zo ya karantar da mutane abinda yake ganin cewa gwargwadon buƙatar su kenan ko gwargwadon fahimtar su amma jahilai ire-ire na ko wanda ba su kai ne ba wanda ya ta da baki ba da zaran kawai ya ji wannan magana da aka faɗa ba ta dace da san zuciyarsa ba ko ba ta dace da abin da yake so ya ji ba ko sai ce ƙarya ne malaman nan ba sa tsoron Allah ko ba mai yadda ba in ka tambaye shi me ya hujjar shi sai ce kawai shi ma musulmi ne kawai tunanin shi kenan shi da shi musulmi ne yana ganin yana da dama ya tsoma baki akan duk abin da ya shafi shari'a musulunci jama'a wannan ka tobara ce za ta iya halaka mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ɗayanku yana iya faɗan kalma guda ɗaya wacce bai tsaya ya lissafa me yake faɗi ba za ta iya kai shinta to kai baka tunanin wannan irin ganganci ta yi irin wannan kalmar ce a ja aya a ja hadisi a faɗi fassarar da malaman addini suka yi sai kuma kawai kana zaune don kawai kana da waya kana da data ka kama zage-zage ka ce ƙarya ne wani ma har da gangance shi ma sai ya fito ya kafa kyamara shi ma ya bidiyo ya muƙabalanci malamin wani ma ya ce an yi safi ya yi muƙabala in malamin ya isa sahabi a wuri kaza ba shi fa da tarihi a rayuwarsa cewa ya taɓa ware wata uku ya zo ragar malamin ya karanta wata uku ba ya ce amma yana so ya ja da malamin da shekara 30 yana wata harka jama'a tsakanin da Allah muna kan madalci yanzu za a san da gina masallacin nan ai na zo ba a nemo likita ba likita ba yi da ta cewa a cikin yadda ake gina masallaci ko yadda ake gina gida tunda shi ba injiniya ba ne ba architect ba ne ba kwanti surveyor ba ne ba kwaruwar shi wannan ba harkar shi ba ce ko tare da cewa fa shi ma mai ilimi ne a nashi fannin sanda kuma ɗaya daga cikin mu bai da lafiya a masallacin nan ba za a ce a sake gaito injiniyan da ya mana zana masallacin nan ya zo kuma ya sake yin bayani akan me ya kamata a yi da mara lafiya sai a garzaya a tafi gurin likita ma'ana haka cewa ala wannan last week ta kace haka ma'ana haka cewa mun yadda da ikhtisas cewa kowane mutum akwai abin da Allah ya mishi baiwa a kai kuma shi ya kamata a bar ma wannan baiwa da Allah ya mishi mun yadda da haka a wajen gine-ginen gidajen idan za mu yi za mu shiga wani kasuwanci mun yadda mu tuntubi wanda suka san wannan kasuwancin idan ba mu da lafiya mun yadda cewa jami'an kiwon lafiya su ne suke da magana a daidai wannan wajen idan za mu sayi mota mun yadda cewa mu tuntuba mu tambaya cewa wane ne aka sani wanda ya san harkar mota ba za mu nemi wanda ya san harkar kayan provision ba mun yadda cewa a rayuwa mun yadda cewa duka akwai waɗannan bambance-bambancen kuma kowa da baiwa da Allah ya mishi to amma me yasa idan aka zo harkar addini su malamai waɗanda Allah ne da kansa ya naɗa su a wannan muƙam Allah da kanshi ya naɗa su a wannan muƙamin da ya ce na tubayyinannahu lin-nasi wala taktumuna mun ɗauki alwashi mun ɗauki alƙawari ma malamai cewa sai ku yi mutane bayanin shari'a ba za ku boye ba Allah ne ba su wannan aiki amma sai mu nuna cewa aikin nasu bai da muhimmanci ba su isa su faɗa a ji ba wanda wannan ya sa har wasu malamai dan su tsira da mutuncin su dan tsoran kada a ci zarafin su sai su kame bakin su ma daga fadan wata magana wannan kuma matsala ce a cikin al'umma domin a sanadiyar haka Allah ya tsine banu Isra'ila kanu la yatanahuna am munkarin fa'alu sun kasance ba sa hana junan su idan sai ka tabarna ya daga cikin sanadiyar halaka banu Isra'ila shine za su ga ana barna masu ilimin cikin su ba za su yi magana ba sai su kauda kai kawai kowa ya an kyala kowa da yancin yayi abin da ya ga dama sai idan ya zamana rashin kirkin mu da mummunan mu'amalar mu ta tirsasa malaman mu sun daina sa baki a cikin al'amuran rayuwar mu haka mun halaka mu da su gaba daya domin wannan hukunci zai shafe mu sura ta nake so mu kalli wannan a matsayin ɗaya daga cikin matsalolin da muke fama da ita a wannan rayuwar tamu ta yau ita ce raina malamai da shiga gaba gare su da ganin cewa ba su da wani mutunci ko wata alfarma in sun yi magana ba za mu ji ba sai abin da ya dace da sarrafa idan mun ga wani malami cikin rufin asirin Allah mai ta mishi mummunan zato cewa ina ya samu kuɗi waye ba shi ai halama gwamnawa ne ya taimake shi to ko da gwamnawa ne ya taimake shi ai taimako halas ne ko misali ko ko haram ne ya taimaki mutum an ga yana cikin wahala kai da ka samu kuɗin ka gina gida waye tambaye ka yana ka samu ko ai yana tuhuma ka cewa gwamnati da ya baka wato shi malami ba zai samu kuɗi ba sai an ba shi kenan shi ba idan yadda zai samu kuɗi Allah ba zai ba shi kai tsaye ba sai ta nan wani haka randa duk muka samu malami yayi wani kuskure tunda dan adam ne yayi wani kuskure ya faɗi wata magana ko ya aikata wani abin da ba haka ya kamata ba shi kenan sai a yama idi da shi wanda sai ya ji kamar ya tsaga ƙasa ya shiga saboda baƙin ciki da damuwa to waɗannan dukkan mu'amaloli ne ba na mutanen girgi ba jama'a mu'amaloli ne na mutane waɗanda ba su san darajar masu daraja a cikin su ba Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa aqillu zawul hay'ati akharati idan mutane masu mutunci a cikin ku sun yi kuskure ku kauda kai akan kuskuren su kada ku girmama sha'anin kuskuren ku mai da shi issue kuma da shi babban al'amari saboda haka kamar yadda muka faɗa yan uwa mun sani cewa mutane sanda suke da buƙatar yin gini ba sa zuwa gurin likita sanda suke da buƙatar neman lafiya ba sa zuwa gurin injiniyoyi to haka kuma abin yake game da malamai cewa duk sanda ake buƙatar wani abu da ya shafi addini ba a komawa ga wasu karantar da addini fassara ma'anar abinda Allah yake nufi bayani akan ma'anonin shari'a ba da fatawa ba da shawara da sauran al'amuran da muka san cewa waɗannan mutane da ake cewa malamai su suke yin su to ba musu kayan su Allah madaukakin sarki yana cewa cikin suratul nisa'i wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bih walau radduhu ila ar-rasuli وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم الله يتي منهم الله يتي ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا الله ينا بيان يكي وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف كما إذا ونا الأمر يزو غريس نأمن تيكون تورو أذاؤو به سيسيايا تشي Allah ya ce walau radduhu ila rasuli ina ma da sun maida wannan zancen zuwa ga manzon wa ila ulil amri minhum da kuma zuwa ga ma'abota sha'ani a cikin su Allah ya ce la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da waɗanda suke iya tsamo hukuncin kuncin Allah daga cikin nasoshi da sun san me ya kamata a fada a wannan bigira Allah ya ce walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ba dan falala Allah akan ku da rahmarsa ba lattaba'tum shaytana illa qalila to da za ku bi shaytan sai yan kadan daga sun ku za su tsira watan nan aya tana bayani farko tana nuna zargi da Allah wadarai game da masu sa baki akan abin da ba su san kansu sune yan azau bi yan yayatawa da zaran sun ji wani abu na wata mas'ala
ta aminci ko ta mas'ala ta tsoro kafin su fahince ta kafin su san me malamai suka ce game da ita sun shiga gaban malama wadannan shari'a tayi nuni zuwa ga zargi gare su sai kuma Allah madaukakin sarki ya umarni a cikin umarni a dunkule cewa me ya hana a koma zuwa ga malamai me ya hana a koma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sunna sakina sannan a koma ga malamai masana wanda za su iya kallon nasoshin shari'a su zakulo hukunce-hukunce to haka ake so a duk abin da ya faru na sababbin mas'aloli na nawazil sababbin kabaya na mulimmat abubuwa da suke masu sarkakiya to mu koma zuwa ga malaman mu ar-rasikhuna fil ilm malamai da suka amsa sunan malamai mu nemi shawararsu mu nemi fatawarsu mu nemi ra'ayinsu saboda su malamai sun hada abubuwa da dama muhimman su guda uku na farko ana tsammata musu tsoron Allah inna ma yakhshallahu min ibadihi al-ulama wannan tsoron Allah zai guiding din su wajen fadin gaskiya da yin nasiha bisa adalci sannan na biyu suna da ilimi suna da masaniya akan abubuwa da yawa da mu san su ba sun yi karance-karance sun yi bincike sun saurari malamai sun tattauna da ƴan uwansu da abokan harkar ta ilimi saboda haka suna da perspective da yawa suna da mahanga da yawa akan abubuwan da mu ya shafa amma ba dole mu bayyana hango su ba sannan na uku suna kuma da ainihin experience wato dadewa anai wani malamin kamar da muka ambata ya fi shekara 30 yana harka ilimi wanda koyi dade a cikin harka to ba dai ya suke da wanda ya shigo ta yau ba koda wanda ya shigo ta dan yau yana da basira yana da ilimi to amma yana da kuma yana jiran shekaru wanda za su koya mishi wasu dabaru da wasu sirrori na yadda ake gudanar da abubuwa yau da kullum sai haka ake so mu dinga koma zuwa gare su dan su ba mu bayani akan yadda ya kamata mu malamai suka ce ulul amri da aka ce a cikin ayar la alimahu alladhina yastanbit ulul amri da aka ce ma'anar su al-ulama ar-rasikhuna alladhina yuhsinuna istinbat al-ahkam ash-shar'iyya min adillatiha sune malamai gogaggu wanda suke da ƙwarewa wajen yadda za su iya nutso cikin alkur'ani da sunna su zaƙulo hukunce-hukunce wanda suka shafi addininmu da rayuwarmu saboda haka mu gane wannan mu kuma gane komawa zuwa gare su Ibn Hajar a cikin Fathul Bari yana cewa an nakalto daga wani malami mai suna Ad-Dawudi yana cewa fadan Allah madaukakin sarki wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim a cikin suratul Nahl Allah ya ce mun saukar maka da alqur'ani dan kai wa mutane bayanin abinda aka saukar musu malamin yake cewa anzalallahu ta'ala katsiran min al-umuri mujmalatan mafi yawan abinda Allah ya ambata a cikin alqur'ani ya ambaci ka'idoji ne don kulalu babu bayani dalla dalla sai dai qawaid amma da dunkulallin zattuka masu hikima sai aka bar sauran fa fassara nabiyyu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara wa mutane waɗannan bayanan saboda ka wanda zai ce wai kada a yi fassara kada a kawo hadisi sai dai a tsaya doron alqur'ani wannan batace mararan dama ba addinin musulunci ba addinin musulunci baya yiwuwa ba tare da komawa zuwa ga mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara ba yace fa fassara nabi sallallahu alaihi wasallama mahtija ilayhi fi waqtihi sai nabi sallallahu alaihi wasallama ya fassara wa mutane abinda suke da buƙatar fassarar sa a zamanin sa sauran kuma fa wa wakala tafsira ma baqiya ila al-ulama fi awqatihi abinda kuma ba a buƙaci fassarar sa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wata gida saboda larabcin su irin na zamanin su ne irin na garin su ne da haka ba kuma suke buƙatar fassara ba amma bayan wani zamani zamani ya tsawo ko wurin da ake rayuwa ba irin yaran larabcin Makka ake yi ba to za a buƙaci fassara to anan sai suwaye za su wakilci aikin wannan fasara tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayana shine malaman da suke rayuwa a wannan zamanin sai su fassara wa mutane gurgudan bukata sai yace inji Dawudi yace wannan shine ma'anar walau rabbuhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum ina fata mun gane wannan hakanan mala abdurrahman ibn nasir as-sa'i a cikin tafsirin sa Allah ya gafarta masa yake cewa ma'anar magana shi cewa wannan aya tana ladabtar da mutane akan cewa su daina shiga gaban malamai su daina gaggawa wajen fadan ma'anar zance ko hukunci abinda yake wajibi akan su su dinga maida al'amura zuwa ga masana su dinga aiki da ka'idojin ilimi wajen maida al'amura zuwa ga malamai dogon zance ne ba zai mu karanta shi daga nan ba da haka yawa masa albarka malamai Allah madaukakin sarki ya ba su wannan aiki aikin bayanin shari'a aikin bayani game da dokokin Allah da hukuncin sa da ababan da Allah ya wajabta da ababan da Allah ya karhanta da waɗanda ya haramta kuma alhamdulillah za mu iya ba da shaida koda muna jin haushin malamai za mu ce suna yin iyayen su sama dai a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya a waɗannan yankuna namu na arewacin Najeriya irin yadda malamai suka kama wannan aikin nasu gadan-gadan abin a gode musu suna nan ba birni ba ƙauye a gidajen yaɗa labarai ne na zamani ko a na gargajiya ko a masallatai ko a sauran wuraren da ake taruwa ko ina ka je za ka ji malamai ba su ƙasa a gwiwa ba suna yin aikinsu gurgudan bukata gurgudan hali gurgudan damar da Allah ya huwace musu wajibi ne mu yi ikirafi da cewa lallai suna wannan aikin ko musu addu'a da cewa Allah ya sakinka musu da alkhairi sun sauke nauyin da ke kansu sun sauke alhakin da Allah ya ɗaura musu na bayanin shari'a ya rage mu kuma namu abin da yake a kanmu to sai ya zama na cewa maimakon mu appreciate mu yaba ma aikinsu kuma mu taya su da abin da za mu iya sai zama abin sai dai godiyan mayu wato sai dai cin mutunci da cin zarafi wasu ma da mummunan fata kamar yadda na ambata da ba duk wanda ka gan shi da ilimin addini a Najeriya yan ka ji labarin wahalar da ya sha kafin ya kai ga wannan matakin zai baka tausayi domin dai wanda yake koyan ilimin addini ba a mishi kallon wato wanda za a ci ba mara yoshi idan aka ce yara sun taso guda biyu ɗaya ya fara koyan ilimin addini wannan kuma ya shiga makarantar boko to galibi hankalinmu ya fara ja akan cewa wanda yake katin boko wannan to shine yake da amfani naka shi muke fata alheri shi muke ba kudinmu shi muke ba shi ƙwarin gwiwa cewa ya dage in ya gama boko na akwai alheri a ciki ba haka bane a cikin dangi da ƴan uwa da iyaye da ƴan anguwa ka ce ga wani yana katin medicine ga wannan shi kuma har da Qur'ani kawai yake baya katin boko to za ka ga cewa al'adance wannan da yake katin medicine din da ya shiga ji da a kasu dinnan da shi ake ganin wannan yaran yana da mustakabal yana da future daka iyayen shi ba za su yi wasa ba za su dinga ko ba shi lastic su ya mishi kuɗin makaranta su aika mishi da pocket money su sai mai da tattafai sannan mu kuma duk sauran yan anguwa muna ji da shi muna ganin cewa a ai zai fito da anguwanmu ba ai za kuma za a yi likita a anguwanmu kwanan nan daka nan da aka ce ya gama cika motoci na ya je a raka shi wajen murnar gama makaranta ya zama likita ai ta murna ana walima ma wancan da ya kama harkar karatun addini to in an yi sa'a ba a tsine mai albarka ba ya ji daɗi to amma dai gani yake wani ne wanda bai san abin da zai da rayuwar shi ba ba wanda ya taimake shi da ko kwandala wataƙila inda in mahaifinsa ɗaya da wancan ɗan bokon ta yiwu sai mahaifin ya ba ɗan bokon nan 100,000 bai ba shi 10,000 idan ƙur'anin shi lalace to ka tabbukun su malam Umar Shehu su baka wani ba zai sai mai ƙur'ani ba ana ganin shi ai kamar yana ɓata shekarunsa to da haka ake koyan karatun ba saboda haka mafi yawan mutane in sun fara irin wannan tsangwama tana sa ma su yi watsi da abu su ma dai su dawo su ce kai bari su ma su dawo su bi duniyar nan tun da take yayi kallabal tuhibuna al'adila wa tadruna al'akhira haka ake yi ba idan ya gama wannan matakin yanzu zai fara matakin karatun littafai ba za su yi littafi ba zai samu shi littafi sai dai ya nemi kudin shi siya ko ya photocopy ko ya zo ya zauna haka nan a gaban malamin babu littafi kamar yazo silma wani ma ka bi hakura kuma ana ganin su wai wannan yaushe dai ciri ba abu saboda duk mutane su abin da suke ɗauka riba ilimi kawai shine abin da za a samu a nan duniya kawai in duk ilimin da a cikin shi ba a tsammanin samu na nan kusa na nan duniya to mutane ba sa ganin kimarsa har a cikin ilimomin boko ba har a cikin ilimomin boko idan mutum yana yin wani course wanda a irin tunanin mutane ba a san ta ina zai samu kuɗi ba sai kai ne kai ka wannan course ɗin haka yake cewa ko to har ya zo ya zama ɗalibin ilimi ko malami da kuɗin shi ya dinga siyan littattafai yana zuwa yana siyowa yana karantawa yana bincike dan ya zo ya gabatar da darasi ko ya gabatar da wa'azi ko huduba ko makamancin haka idan sai ya gama wannan wahala fa gabaki daya to kuma sai mutane sai su ce ƙarya ne kuma ba su sani bane kawai menene ƙarya a gun su shine abinda ba su sani ba in ka ji kawai mutum ya ƙaryata kawai a gurin shi duk abinda bai sani ba to sunan shi kawai ƙarya ba ruwan shi bai jin kunya mutane bai jin tsoron Allah da ya halicce shi zai bude baki ya ƙaryata abinda aka faɗa mishi na karatu to wannan kaga abin a tausaya ma rayuwarsa ne abin a tausaya wa makomarsa ne wanda bai san mutuncin kansa ba bai san mutuncin masu mutunci ba sannan baya ga wannan renin hankalin da wannan rashin mutuntawa sai ka tarar da malami ya zage yana ta kokarin karantar da mu amma yana cikin damuwa a rayuwarsa ba a ɓaro mu da shi yaya iyalin suka ci abinci yaya wurin kwanansa yake ya yake rayuwarsa ya yake biya yan shi kuɗin makaranta ɓaro mu da wannan damuwa mu dai kawai muna so mu gan shi lokacin darasi yana yin latti ɗan fara ƙorafi idan liman ne an riga ma rubuta cewa minti biyar jira liman in ya wuce minti biyar ba wani uzuri kawai shi ke da la'ayi sallah inda ya ba shi kaɗai iya ba sai liman yana makara duk waɗannan jama'a wasu abubuwa ne na mummunar tarbiyya da kuma muka yi normalize din su a wannan society da ya kamata mu sake karatu na tarif cewa ba haka ya kamata mu amalanci mutane da suke kummalin shari'a a cikin mu masu ɗauke da ilimin shari'a musulunci a cikin mu wajibi ne mu girmama su irin girmamawar da Allah maɗauki sa ce a ƙeƙe ce a girmama su malamin mu malam albani zari Allah ya gafarta mai yana yi wata magana yana cewa game da irin in ana irin wannan magana yake cewa shi yana ganin akwai wani kuskure da ya faru ne da ƴan gargajiya da ƴan ɗariƙu suna ba malamai daraja da girmamawa wadda ta wuce haddin da shari'a ta ce a ba su wato sun yi guluwi wajen girmama malami ta yadda abin da ake ce musu kai almajiri ka zama a gaban malami kamar gawa a gaban mai wankan gawa kaga gawa ba ta da kataɓus sai da aka yi ta to haka ake so ka kasance duk abin da malami ya ce kawai to za ka yi ko saɓan Allah ne to da haka ake yi to da aka zo cikin gyare-gyare cikin reforms da izala ta kawo zuwan sunna da sai ake ƙoƙarin a yi wannan gyara to garin yin gyara a kan relationship tsakanin malamai da sauran mutane sai aka yi abinda bahaushe ke cewa gyaran gagga azbinawa sai aka rushe duka girman malami sai aka ce da malami da jahili duk ɗaya ne sai aka ja ayan inna akramakum inda Allah ya taɓaku aka manta da sauran ayoyin halisa wallazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun da tsakani da Allah malami da jahili ba ɗaya bane Allah ya bambanta kuma ya kamata ya zama bambancin ya bayyana a cikin da ake mu'amala da shi to shi zai kaga mu ƴan izala ahlus sunna sai muka samu wannan ƴanci a zai kaga sa ta mu ba ruwan mu wai ka samu ahlus sunna ne mu ba ruwan mu da kowa to wannan kuskure ne jama'a malaman farko malaman da wanda su muke tuntuwa muna bi sun yi hidima ga malaman su tun cikin sahabbai Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu kun ga kajin din manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama haka shi ma ahlul baiti ya kasance yana zuwa gidan malamin shi Zaid dan Thabit radiyallahu anhu ya tsuguna a kofar gida yana jiran malamin ya fito tun safi har rana ta take rana ta kai tsakiya ta iso kansa har kura ta rairayi ta shiga cikin kunnan sa bai tashi ba ko bai buga wa malamin kofa ya kwankwasa mai cewa ka fito ina jiran ka ba da malamin ya fito ya ganshi sai ce kana nan hayi bai ce ina nan ce nisa baka aika mun ba yace a na barka ne gafa ta malam sai ka fito sanda kai rafi amma wai ba mu iya jiran malamin mu haka wasu suna zuwa makaranta malam bai zo ba za a fara mai flashing ma za ne na wani ya kira shi ba sai ya kira ce malam muna nan ne fa mun tara masallaci muna jiran ka ko mu tafi ne ba za ka zo ba akwai wani malamin mu a Kano shi baya gaya madalibai idan baya ce saboda zama a majalisi a jira malamin shi ma wani tarbiyya ne magariba ta yi an kira sallah akwai darasi da karin magariba da isha ya san ba zai zo ba da gangan kawai sai ya ki faɗi ka sa akwai malamin muskilai da ba kawai sai ya ki faɗa ya kashe waye shi ai ta jira shi har awa ɗaya har isha sannan ta gida ya zo sai ya ce da gangan nake na gaya mu saboda ku koyi tarbiyyar jiran malami kuma mutane Allah suke cewa ce ka tawo tunda ba karatun bare kai mu wasi kare suke ma misali idan malami bai ga musu babu karatu ba kamar ma ya shiga haƙƙin lokacin su amma malami yanzu ba za ka ga mana ba ai ba haka yake ba wanda za ka ga akwai wanda yake da jira da zai ga malami ko koyi mushi message malamin mu professor Muhammad Sani Umar yake cewa Allah ya saka mai alkhairi yace dalibi ne fa zaka ga wai saboda sun samu wani dan sabani da malamin shi wai sai aiko da sako cewa to na ma dina zuwa majalisin ka idan yana da karatukan malamin a waye shi sai huti wai kuma yana ganin yi haka wai kai malamin wai yayi maganin ka kira zama wani irin tunani ne wanda sakari da Allah aga muna buƙatar a sake mana wato bayanin yaya ake mu'amala da malamai dole na buga mana misali ne daga waƙi'in saboda haka Abdullahi dan Abbas sai ya jira malamin shi dinnan idan malamin ya fito in ya gama mishi karatu zai hawo abun hawansa ya je anguwa sai ya rike mishi likafa ya rike linzamin dokin zai hawo ko zai sauka yace tanaha ibn Abbas ka kauce daga nan sai ya ce a algaba ta mala haka aka ce mu dinga yau malaman mu da manyan mu hidima Ibn Abbas yana so ya tambayi Sayyidina Umar tambaya guda daya yace sai da ya kai wajen shekara guda yana neman dama da zai samu kullun suna tare fa kuma Ibn Abbas Sayyidina Umar yana halifa yana kawo shi cikin majalisin sa mai zauna haka kullun suna tare amma Umar ya mishi kwarjini ya rasa yaushe zai samu wata dama da zai wannan tambayar yace sai da aka kama hanya za a je aikin haji sai na Umar ya nemi buƙatar zai zagaya ya taba ruwa sai na je na kawo mai ruwa a buta na ajiye mishi sai na koma gefe na tsaya da ya gama wannan buƙatar tasa sai na ce mishi ranka yadda ina da tambaya dama da na dade ina so tambaye ka anan ne ya samu damar da ya mai tambaya kuma tambayar kawai ita ce من المرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي قال الله تعالى عنهما إن تتوبا إلى الله فقد سكت قلوبكما ويسوى يا الله يكي مغرى نسوى وانا آية حسنا عمر يكي تمشي خبان ما مايكي يزي كي وانا أبو نتكي تجيب ني ميدا يكي تنبايا فنكي تنبايا ناو كوي شما سو وكونا حكا سكي جرم ما مالا بي حكا سكي باسو متنشنسو حكا مالا مي سكي دو قرجيني أئدم قال لبي أدام kuma kuma yanzu mutum ne zai maka message da sunan yana so ya maka tambaya wata gida kana wata harkar ka kana wata sabgar ka ko kana neman abincin ka in ya ga awa daya ko minti 30 baka amsa message ba kawai sai sai sake sai maka flash ko ya kira ka a waya gata mallan tambaya ce na tura maka amsa nake so yanzu yanzu kuma na ga yanzu ga amsa yanzu yanzu ai sai dai Allah ajali ne kam da za a ce yanzu yanzu idan baka amsa min shi ba bayan kwana ɗaya biyu sai je ci ayi wani ai bulakanci yake mutane ai dan raina hankali ai saboda yaga Allah ya bashi ilimi yana bulakanci baka san me uzurin shi ba wannan irin halayya jama'a wajibi ne mu daina su wajibi ne mu daina su dan ba daidai bane ya da gaske abin da ke dauke albarkar karatu shine rashin daraja ma abota ilimi sai kaga mutum yayi karatu amma babu albarka a ciki sannan kuma da gaggawa da dama daga cikin dalilai suna da gaggawar a ce su ma sun zama malamai zaka yana haddan alqur'ani a gun malaminsa zara ya ga malamin ya fara ban mishi aji ana cewa ya kara wa na kasa da shi hadda tunda shi ya wuce 30 idan ka ha to ai shi ma ilimin shi akai to raka yana nan yana kallon cewa ana san kudin makaranta amma kuma shi ba bashi komai da haka bayan yan watanni sai dai kai a neme shi a rasa ina yake sai ya ce ai ya bude makarantar shi ma ta ungosu ya sa mata suna Darul Furqan ko wace ce kaza wani larabci ya ko ya tsara larabci shi ma ya buya a kofar gidansu kuma ba shi ta sa ya fasa wani daki an ce shine shine abin nan makaranta kai malamin kana yin magana sai a ce hasada kake mushi tsakanin da Allah mutumin da kallon karami alqur'ani za ka mai hasada kai ne ka koyi mai qur'ani fa amma an kace a ni a matsayina na malamin shi ban yaye shi ba tukunna abinda ya samu na karatu bai kai ya istikrari da kanshi ba sai a idan ga yi kuma ka da maganganun banza a can ko kaga yana sa status ma dan ka gani duk wannan faɗa da bai suke shi da ba wallahi waki ne wannan ba wai almara bace to wannan abubuwan takeici ne abubuwan ban tsoro ne kai da kai kai mai malaman ka biyayya har ka zama yadda kake ɗalibanka suna maka wannan rashin kunya shi kuma wannan mai rashin kunya shi kuma yake zama da bai da idan na shi ɗaliban kaga ashe al'umma za ta lalace kenan duka yes of course an sha samun dalibai sai waɗannan su za su tara malamin su bige shi ko su dinga su haɗa wani group na WhatsApp inda kawai abin da za a dinga yi kawai shi ne gulman malamin da cin mutuncin shi da aibata shi da labarin matsalolinsa duk wannan yana faruwa jama'a waɗannan al'adun munanan al'adu ne malamai mutane ne masu mutunci masu daraja mutuncinsu da darajarsu ya samo asali daga abinda suke ɗauke da shi na shari'a abinda suke haddace da shi na alƙur'ani abinda suke ɗauke da shi na sanin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma aikin da suke yi a cikin al'umma na karantar da mu addini da jagorancin masu harkar addini wannan shine abinda ya ba su daraja idan mun san darajar waɗannan abubuwan wajibi ne mu daraja su mun san darajar alƙur'ani mun san darajar sunna mun san darajar addini to wajibi ne mu ba su darajar da Allah ya ba su wajibi ne kuma mu ainihin wato zama masu kawaici da kauda kai akan matsalolin da za mu iya samun su da shi a matsayinsa na ɗan adam a da can kamar yadda ake ruwaitowa a cikin littafin At-Tibyan na Imam An-Nawawi cewa almajirai sun kasance suna yin sadaka suna roƙon Allah suna tawassuli cewa ya Allah ka ɓoye mana aibin malamanmu saboda mu san aibin su ba za mu fahimtar karatun da suke koya mana yanzu kuma bibiya ake menene aibinsa menene matsalarsa ne abinda yake fama da shi saboda haka mu zama masu girmama su masu mutunta su masu yi musu fatan alkhairi da kuma godiya akan abinda suke mana na karantar da mu addini wanda inda ba su tsaye akan karantar da addini ba mu ne za mu zama cikin jahilci in ka je wasu wurare inda ba a samun irin wannan tagomashi zaka tare cewa jahilci ya darkake mutane jahilci ya mutane riga da wando a inda babu malamai to mu da muka samu malaman nan suna karantar da mu ba kudi suke karba ba ko da suna san kudi ba wani abin a zo a gari ne suke karba ba yanzu darasin da ake irin wanda ake a masallaci din nan aiki da ake yi ko kyauta ake in da kallon kwallo ake nan za a shigo a kallon kyauta sai an biya don wani taro ake yi ko wani biki ake ko wani abu sai an biya kai ko da taro ne na ilimi da na yan boko ne wannan taron sai an biya sanan da shi bayan muku da suna yin conference ko suna yin seminar ba biya yake ba amma malami da kanta da mu tafsiri ya kanta da mu hadisi ya fiqhu ya riyadus salihina bai taba tambayar mu ko kwandala ba sai wanda ya kawo ya bashi wanda ya ga ya tausaya mishi ya bashi sannan zai karba musamman irin malaman da jama'a masu karantawa a zauri wanda sun ba da rayuwarsu gaba daya dan karantar da al'umma wani kori da kirki bai da ita a cikin sa wani bai ma san in ka bashi ma kudi kace ya je ya jari ya kasuwa bai ma san me bai ba saboda babu abin da ya iya in ba karatun nan ba hukumin bashi haka cikin yunwa cikin datti cikin cikin hali na za a tausaya mishi amma kuma kullum muna kwasan alkhairi ilimin sa muna karawa gaba to wannan jama'a ba dabi'a ce mai kyau ba ko ba hali ne na abin da ya kamata a same shi da mu ba na tabbatar kuma a cikin duk abin da malamai suke koya mana ba mu taba jin sun koyar da mu irin waɗannan halayyar da muke yi ba halayya ce kawai da shedan ya riya mana cewa mu yi haka ubangiji Allah ya yafe mana Allah kuma ya sa mu gyara kurakuran mu gaskiya saboda Allah na zabi yin wannan zancen ne a tare cewa ba wai na tsaro shi ko na yi wani tunani mai zafi akan shi ba saboda abin yana ci min tuwa kwarya a matsayina na karamin dalibi wanda kuma mukan yi fira da malamanmu ko sukan ba mu labarin irin halin da suke ciki da irin damuwarsu game da makomai ilimi da irin abin da suke gani na halin ni'yarsu da halin ko in kula daga wannan al'umma tare da cewa su suna yin iyayensu ko malaman ba za su iya fitowa su yi waɗannan zantuttukan ba domin in suka yi waɗannan zantuttukan sai a kamar suna ƙoƙarin samo da kansu wata alfarma ne dole mu ne za mu yi tunani mu zama masu hankali da hangen nesa mu tsinkayi cewa lalle muna kan kurakurai bari mu gyara saboda haka shawarar da nake ba mu shi ne jama'a duk wanda yake da wani malami da yake koya mai addini to ya san daraja wannan malami safar hanyar farko a cikin zuciyarka ka dinga jin cewa mutum ne mai kima a wajenka mu'amalarka da shi ta nuna haka idan akwai yiwuwar ka taimaka masa da wani abu a rayuwa to ka taimaka mishi in kaya ka kanka ka taimaka duk abin da za a yi na inganta rayuwarsa duk abin da za a yi na inganta aikin da yake na karantarwa to a fa inganta shi da ya kamata hatta da waɗannan kayan rukunin nan duk malamin da ka gan shi da su fa shi ke siyan kayan shi babu wani wanda yake ba ce a riga wata malam bari mu taimaka maka tunda kai ka rike wajen karatun ko kuma bari mu rike wannan ce malam ga wata kyamara ta miliyan nan sai ma miliyan ɗaya da rabi ka dinga amfani da ita kuma duk wata zan sa maka data 60 gig ka yi amfani da shi a yada da'awa wani malami ne yake samun wannan ta goma shin a ƙasar nan ko dai akwai kaɗan ne shi zai nemi kuɗinsa ya sai kayan rikodin shi zai nemi kuɗinsa ya sai waya ko kyamara shi zai sai littafi shi zai zo wani ma in ya zo wurin karatun ma teburin karatun ma da kanshi zai zo ya ji in mutane sa su zaune suna kallon shi kamar su nuna na'ira suna jira ko da gawa jama'a wannan ba daidai bane gaskiya kuma ni dai gaskiya abin yana ci min tuwa kwarya kuma ina ganin cewa za mu iya gyarawa kuma idan mun gyara za mu ga alfanun haka za kuma mu ga albarka a cikin haka kana cika ku da dogon surutu ga malamin na san zai bada samari da taliki akan abubuwan da na ambata nan dakata nan insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh in wani na ganin duk kusa abin da ake bukatar a faɗe shi associate professor malam Kabir Abubakar Asgar ya riga ya faɗi gaskiya duk kusa abin da ya kamata har zuwa sanda muka zauna ban tsammanin mun tattauna ma akan me malam zai magana shi kansa daga zaman sa ne abin ya zo masa kama da yake masu abun ne da abunsu kaga sai kaga abun kamar wani tsararre ne kuma magana ta gaskiya wanda ke rayuwa a ƙasar nan idan bai hankalta da waɗannan maganganu ba to za a kai mu a baro mu za a kai mu a baro mu kaiwa a baro kuma mafi illa malin yayi wata magana ya faɗi wani ɓangare na maganarsa wanda ya kama hankali na ƙwarai da gaske yake cewa mu ɗalibai ne saboda haka mu zai fi dacewa mu faɗi wannan don su asalin malaman in sun yi magana kila a ce suna nema ma kansu ne wannan gaba ce mai muhimmanci shi yasa dole mu mun shayi magana makamancin waɗannan muke ga anan wurin kwarai da gaske wanda sanadiyan su masu zagi sun zage mu kuma ni da abin da na sani ni dai dalibi ne amma an ka zage ni akan abin da ban da haki na roki Allah bi mun haki na kanka saboda ba dalilin da mutum zai hana idan shi bacci wata rashin lafiya ma ta kama shi saboda dalilin ya nemo ya gaya ma abin da Allah ya ce sannan ka zo ka zage shi ba dare ba tsayara ba dalili ba uzuri wannan ba dalilin za a yafe maka ka je lahira ka ji in Allah yake nufi za ka gani in ba Allah yake nufi ba wallahi za ka gane haƙƙin malami ba ƙaramin haƙƙi ba ne sannan abu na biyu Allah subhanahu wataala ya nuna cikin alqur'ani bangare abin da malami ya faɗa jama'a duk fa yanda duniyar nan za ta lalace na rantsa da Allah in za a samu sauran mutanen kirki to a cikin malamai suke na rantsa da ubangijin Ka'aba allazi rafa'a as-samawati bighairi amad in har za a samu sauran mutanen kirki a doran kasa wa billahi allazi la ilaha ghairuhu a cikin malamai za a same su dalili na guda biyu ne na farko ayan da ya fada Allah ta'ala ce innama yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama karara Allah ya faɗi wannan ya kuma ce la yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun man Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinka magana yace al ulama warathatul anbiya duk inda kaga malami bayan bana ni annabi to magaji na ka gani yace kuma ba tarin dukiya da zinari zan bar musu ba ilimi ne dai na qala Allah qala rasul wanda ya riko da shi riko da gwaggwaban kaso wanda kuma bai yi ba ma hadiya game yayi to wannan abu na farko da ya kamata mu gane kenan dalilin da yasa ne wannan shimfidan akwai da dama musamman bangaren yan siyasa da suke da manufa ta bata mutuncin malamai saboda cimma manufarsu ta duniya malam bai kawo wannan ba ma mun san akwai wannan musamman lokacin tuntaran zabe yanzu ne lokacin da za a zo a bata wanda aka so ai wanda za a so sharri ai silencing din wasu wanda ya kamata su yi magana kamar yanda ya faɗa ai mawana kage a dasa mawana tarko ai mawana sharri to wannan kuskure ne mai kokari mu kiyaye sai abu na biyu da dana so prof ya tabo shi amma zan tabo shi a takaice shine ba fa malamai na addini kadai ba a wannan kasan tamu wallahi hatta malaman da ke koyar da mu rayuwar duniya bai kamata a wulakanta su ba ina da wani bidiyo yana na a cikin wayata wallahi da zan so kowa ya kalli bidiyon nan ya saurara kai idan ka kalli wannan bidiyon ka san feature mustaqbal din wannan al'ummar namu ta zama shirme da tarkace malam professor Balarabe Abdullahi daga jami'a Madu Bello dake Zaria malam ka san shi tun da jami'a daya kuke na faɗi sunan saboda dan Allah ku je google ku googling a youtube ko a tiktok ko a facebook ka rubuta hiran da RFI suka yi da shi maganan da professor Balarabe Abdullahi yake yi duk wanda ya san me ake ce ma ilimi a Najeriya sai ya zubar da kwalla wallahi ni dan ina kallon wannan abun yanda ka san tilawon Qur'ani ina ta dubburin maganganun sa ina kallon makoman ga al'umman mu abobe malam farfesa a jami'a farfesa fa sai koma sai ya kasa tumatir ya siya ni na san malamin da yazo yake mu wani malamin mu complain shi ma malamin namu farfesa ne a gabana akai yake fadin ya kai matakin da a gidansa sai da ya rinka daukan motar da yake hawa yana kabu kabu da ita saboda ya samu abin da za a ci na wannan ranar a gidan shi a lokaci guda ka ji an ce sanata kaza an bashi kaza dan majalisa kaza an bashi kaza kansula yana da kaza chairman yana da kaza wa ya samar da kansula da chairman in ba ilimi da malinta ba ya kai suka zama abin da suka zama in ba da ilimin ba a kasan mu an raina ilimi an mai da shi wani abu mara daraja kuma shi ya sa maganar da ya faɗa abin da ya sa ni maganar sa ke mun tasiri wallahi da yawan gaɓoɓin da ya faɗa na san waɗanda abin ya faru makamancin irin abin da ya faru da wanda yake faɗa yake gudana yace akwai yace duk wanda ya samu wata kafa a ƙasar waje sai ya gudu ya bar ƙasar sai ya gudu ya bar ƙasar akwai ɗaya daga cikin iyayen yaran mu a nan makarantar Al-Faruq ya zo ya ce mun da Allah in masa addu'a zai tafi Saudiya za a yi masa aiki muka yi addu'a muka yi fata alkhairi sai Allah ya kaddara ni ma sai na tafi Umara sai muka haɗu da shi a can sai ce mun malam gobe zan tafi Jidda za a yi mun aiki kai mun addu'a na anshi zamzam ne mai addu'a na bashi yi muka rabu bayan kwana uku tsammanin zai yi sati biyu ne kafin ya dawo makka wallahi kwana uku a nan hudu sai gashi ya dawo garau mun saki haduwa da shi nace abin tafiya sai an gama sai ce malam mun halaka nace me ya faru yace wanda ya mun aiki dan Najeriya ne asibitin da aka yi mun aiki na dan Najeriya ne wanda ya masa aikin dan Najeriya ne asibitin ma yace wallahi ɗan Najeriya mutum biyu suka hada kuɗi suka bude asibitin a Jidda to kaga irin gwamnatin da muke da ita irin waɗannan materials duk an watsi da su sun fita ai kai in aka tambaye ka babu ba unguwar ku mutanen da suka gudu neman aiki a Saudiya ma a walakance suna da yawa tun daga ilimin duk kusan wanda wani ya bunƙasa zai tsayuwa a nan in kaga mutum ya tsaya to yana da uwa ne a gindin murhu bai cin tuwarsa gaya a Abuja kam yana da gata wannan kam bai tsaya da su ake yi amma in dai ba a siyasa ko wani abu da kai shikenan wannan wace irin al'umma ce wannan wani irin makoma mummunan makoma muke so mu sama ma ƴaƴanmu malami duk wanda ya bunƙasa albashin shi na jami'a kamar yadda professor Balarabe Abdullahi ya faɗa ce ba zai taɓa isan shi ba kuma gaskiya ne damuna duk muna aikin gwamnati gwamnatin tarayya muke aiki amma wallahi ni dai albashin da ake biya na san wani in ya samu shi a dinga murna kenan amma wallahi albashin nan ko kwana hudu ni ba zai mun ba kwana hudu ban ma sa mai a mota ba ban zuba gas na cin abinci a gida ba ballanta na dinka sutura wallahi ba zai wuce mun kwana hudu ba shi da baka a wata daya wai fa wannan wanda ke da gata kenan a federal government kuma albashin da wani ma har siyan shi ake miliyan kaza dan a siyan irin matsayin da kai kake kansa kama wanda ya kora ilimi ya faɗi wata magana mai ban tausayi wanda duk mai karantarwa in dai yana da kishin karantarwa to yana tabbatar muku ya samu kansa irin wannan yanayi yace malam ba fa batun me zaka ci ba wani ɗalibin zai zuwa ka zaka hakura ku raba albashin ka bashi wani kaso ka rike wani kaso yace saboda ɗalibin ka ne ya zo ka neme shi baya nan me ya faru mahaifin ya mutu dangin ba karfi talauci kamar ya kace shi ga yaro da hazaka da kwazo baka so ka rasa irin shi yace wallahi da albashin ka sai ka raba dan kai mai yaro registration kuma duk wanda ya san malaman jami'a san suna da wannan kishin ni din nan ina daga cikin beneficiaries na irin wannan akwai professor da tabarruje yawa a cikin jami'a wani aboki da ce mu je mu kama daki a boys quarters mu rage mu idan mu kallon haramun mu je ne zama a hostel nace shawara ne kyau tunda kusa da Malam Jafar Mahmud Adam za mu zauna a daurayi muna zuwa duk wanda ya san BUK ban san yanzu ko an canza fasalin ba amma akwai staff quarters yake yake kusa da katangan da zaka fita ka je daurayi al-muntada ba dai sai yake ba wannan mutumin muna zuwa muka neme shi akan da Allah ya bamu hayan daki sai ya sa mana sharadi yace me za mu yi muka me yasa muka bar hostel ban yi ne ƙarya ba muka gaya mai sai ce dole sharadi shi ba zai amshi ko sisin mu ba kuma zai rinka ba mu abinci so biyu amma da sharadin za mu koyar da ƴaƴansa Qur'ani a haka fa muka zauna me nake so ku gane ku kalli irin zuciyarsa ka kalli irin kishin wallahi har a tashi kiyama na tuna mutumin nan sai na roki Allah ya mai daraja da albarka yana raye ko bai raye saboda ni da yace muke rayuwa ta san da nake bukatar ce muku to haka fa abun yake kar ku canza ka ku rage to ya kamata na farko tunda media ce kuma tana tafiya musamman mu muna daga cikin wanda an sa DSS suna bin karatun mu da mun gama ana cirewa a tura abinda za a tura a saving wanda za a saving ba komai za mu hada gaban Allah duk wanda ya zalace mu Allah zai saka mana to ku ji kuma ku sani halin da al'umma ke ciki kenan kuma in kun kyautata ku kun tare mu ko kun ne kuka yi kuma Allah zai tsare ku kuma Allah zai tambaye ku wannan lalacewa ta kai lalacewa mu dawo cikin society din mu malam ya faɗi wasu bangaren da su ma bai kamata mu kasa a gwiwa ba yanzu ka duba malaman mu na soro da ake da su masu albarka wanda su ne fa duk suka samar da mu fa kar ku rage kar ku ƙara mu din nan beneficiaries ne na wannan karatu ko ka taɓa zuwa soro kai ko da kai ba wallahi ko kakanka ko babanka in dai karatu sai da yaje can sannan ya samu kuma har yanzu albarka na wurin duk da zamani ya lalace ana ganin kamar ba kuma wallahi in dai karatu kake nema sai ka hada da su irin mutanen nan ni a garin Zare to dai taso a Zare ya san me ake ce makaratun soro ko a yanzu kusa da gidanmu gida ɗaya ne tsakani akwai mutumin da ke koyarwa ga su Mika'il nan randa muka ji cewa suke taron ne ake a wurin nan nace taron karatun addini ke kuna ne daga kauyuka fa daga kauyukan gefen garin Zaria ake ke mutum zai taso ma da littafi a baya tun ya zauna ya fara karatu tun bayan asubahi mallan sai gabda magariba zai tashi na'am kullum fa yanzu dan Allah mutumin da ka toshe ma al'umma wannan kafan in ka duba gefen gidan shi bai nene mallan da ganin gidan kai ka san ba ta take da shi ba an kale malamai a sake ba wani kulawa da mu muke da shi jiyan nan ko dazu ban san mallan da wannan magana ba nake fada ma ina ji mallam Ibrahim Shehu Biwa ne nace bai ni fada ina ga zamu dauki wani tunani wallahi da addini ya samu gata idan duniya daga ciki a dauki kawai kowace local government ba local government inda ba mai kudi a cikin ta ba wannan local government masu kudi multi billionaires in dai a Kaduna ne ba millionaires ba billionaires bilba ake lissafi akwai su ni in ce in Allah ya sa ni ne ko wane ne ko ban da karfi wane zo kawai wakafi za mu fita na menene ni gidan fiye wata miliyan nawa ne kai ka bada kaza ni in bada kaza ko na mutu ban da gado ba ka da gado mu rubuta mu aje a gudanar da wurin nan wanda za su rike ai kaida a sa lauyoyi da komai da sharadi ne gidan ruwan nan zai rinka yi duk wani malami mai da'awa da bai da lafiya gaba ɗaya rashin lafiyar shi da na iyalansa a dauke shi da wannan aikin wannan abin da zai gagare mu ne wallahi sai din ba mini ya ba kawai ka dauki jinyar su waɗannan su ce jinyar malamai za mu kula wasu su ce waɗanda malaman suka mutu a samo mai hankali ko shi ne auta a gidan in dai na tsantsa ne mai hankali a nema mai makaranta mai kyau yayi karatu ya rike ƴan uwan shi duk abin da muke iya ma malaman mu shine da sun mutu yanzu kaga malamin da take gidan dauke shi ba komai ba yau da zai mutu wallahi mutane za su zo kan gawan shi suna da yawa zaka ga an cika kamar ana idi zaka ga masu kuka lati za a zo wani ya ce wani ya ba da buhun shinkafa wani dubu ɗari kaza wani ya ce a majalis din makarantar yaransa yana biyan na first time ya gudu kenan za ka ƙara ganin shi ba yaran nan wani hali suke ciki ba wanda ya sani in ka ga an san labarin su sun lalace ne sun zama ɓata gari ana zagin ubansu yana kabari alhalin aikin namu ne shi kuma wannan mahaifin nasu shekaru ya ɗauka yana karantar da mu har yau ba mu san kimansa ba saboda haka aikin na kowa ne wallahi bari ku ji baicin darajar malamai a ban kasa da an shiga halaka da bala'i halaka da bala'i so nawa ne ga nan Kaduna prison independence way shugaban prison din nan ban san so nawa ba da wani DPO da aka taba yi a nan kawo tun malamin mu Imam Saidu Abubakar yana da rai Allah ya ji kansa da rahama haka za su kira mu ce mu aje komai mu taho sulku suke so mu yi da kwantar da tarzoma a gidan yari ko a police station wasu sun rikici a unguwan dosa ka ji fa kila ma cikin masu zagin ka sun gama rikici amma DPO zai kira ka ya ce ga malamai mun sa su muku sulhu in sulhu su bai muku ba a dawo mana da ku za mu muku sulhun yan sanda sannan ne sai kaga ba a taba kawo ni case mun je zauren Imam Sa'idu Abubakar an fita ba a warware shi ba cases da dama to amma ka duba ka gaya muke wallahi dole mu juyo wannan al'amarin na faɗa muku wata magana dan maimaita duk inda za a dawo ba mu ce babu malamai waɗanda suke mabarnata ba akwai Allah ma ya faɗa a fara'aita man yatakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm akwai ulama usu akwai miyagun malamai ai hatta waɗanda suke barna a doran ƙasa da miyagun malamai suke jingina fir'auna bai yi abin da ya ba sai da ya jingina da miyagun malamai bokaye ɗan sihiri duk suna nan a cikin na sunnan ma ana iya samu da duniya ce gaban su duk ana nan Allah ta'ala ce minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah amma wallahi na Allah fa ba za su taba karewa ba wannan alƙawari ne kuma Allah alƙawari in dai nasara ake so to sai an shiga wannan tawaga wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahu lahum mansurun aga dai ce wa inna jundana lahum al-ghalibun yan uwa ni kokari mu tsara mutuncin addinin mu ba wai wannan maganganu da prof yayi ana maganar tsara shakhsiya ne wai jiki wane shine dan wane dan gari kaza ba a'a ba ta wannan muke ba duk wani malami da kaga muna mutunta shi saboda sakon da yake dauke da shi shine kuma haƙƙin da Allah ya dora mana sannan zafi mana ba daidai ba dole malami ne maka ba daidai ba saboda malami ba malaika bane in yau yayi daidai gobe zai iya kuskure in yau yana tsaye da kafansa wallahi in dai ba annabi bane gobe zaniya na iya daukar shi zai iya zaniya saboda haka amma wannan ya cancanci duk mu tattara malaman mu watsa su a kullun shara don Allah me kai ba to da haka mu rufe mu alkinta sannan kuma a Najeriya yau ni dai da na sani babu wanda ke da sauran kwanciyar hankali sai idan malami ne shi ni dai a Najeriya yau da ni na sani ban san ko jahilci na ne yasa ban fahimta da kyau ba amma ban san wasu masu sauran natsuwa da sauran waɗanda suke da mutunci a doran ƙasa ba kamar malamai saboda haka zan rufe da abu biyu na farko waɗanda Allah ya daura musu nauyin kiran zuwa mutane zuwa ga Allah wannan nasiha da malam yace a girmama malamai to su ma fa malamai su girmama kawunansu su mutunta abinda Allah ya mutunta su da shi kar su manta Allah ya zabi kirjinsu a matsayin wata aje ayoyinsa inna malaina bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm idan har Allah zai zabi kirjinka ya taskace wahayi a ciki ya taskace hadisan annabin Allah a ciki to ko bai kamata dan wani kadai yana da duniya ka walakanta kanka har ka ci amanan al'ummanka saboda wani dan duniya ba wallahi ba ka da gata kaman al'umman annabin nan in dai daga cikin kai malamin Allah ne kuma duk abin da wani zai baka ba zai taba azurta ka ba sai Allah ya za ka yi arziki ni dai ban san wani wanda aka ba shi wani abu na tarkacen duniya dan ya bar addini ya ci amanan masu addini kuma wannan arzikin ya dawama masa ba ban san ko ni ban sani ba amma ban taba gani ba kar ka zo kana mai da'awa ko malami a jaka da duniyanci ai maka tsaraici kan can baka koshi ba al'ummarka kuma sun daina ganin mutuncinka da darajarka dan haka da mu kananan ɗaliban ilimi da wanda suka manyoyin mu ne su sani al'umman nan fa su take saurare kuma ba sauran wanda har gobe al'umma ke da sauran hope a kansu kamar wanda suke ɗaliban ilimi da malamai saboda haka malamai a ji tsoron Allah ɗaliban ilimi a ji tsoron Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mutane uku da za a fara buɗe wutar jahannama da su daga ciki akwai mutumin da aka ba shi qur'ani ko aka ba shi ilimi bai aiki da shi ba yayi ne kawai dan mutane su yabe shi a ce mai kaza a ce mai kaza wannan ko asara ya kai asara mutum ya rayu yana mai kira zuwa ga Allah amma zuciyarsa ba Allah yake nufi ba a ƙarshe shine mu yi hakuri a zamantakewa mu tsakanin mu da malaman mu da al'umma baki daya lalle an fuskanci lokacin da za a ga safani a cikin mu kaman ba gobe ita ce lokacin siyasa wannan kira ne da ya kamata mu sa a gaban goshin mu zaman tare fa sai da hakuri dole mu rungumi junan mu mai hakuri da junan mu sannan mu fahimci bambance-bambancen da ke tsakaninmu kar ka je saboda wani abin da za a yi shi wuce shekara hudu in ce kamari shekara takwas ka shiga alfarman dan uwanka da Allah ya ce ka kiyaye masa ci har abada ba dan haka dan Allah mu mutunta junanmu mu kuma yi hakuri da juna duk abin da kaga ka samu daga Allah ne da bai so ba za ka samu ba haka nan abin da ka rasa Allah bai kaddara ba ne da ya kaddara ba bai sai hana ka saboda haka mu zanto musulmi nagari don Allah mu yi tunanin ya kamata mu rinka hango ne goben mu za ta haifar me za mu gadar ma 'yan bayan mu wannan yana da fa'ida kuma musamman 'yan uwan mu matasa don Allah a zabura a zama mutanen kirki a zabura a zama ambassadors wakilai na wannan al'umma kar ka shiga cikin malalatan matasan da za a iya amfani da su a lalata wannan al'umma kar ka shiga ka zama matashin da duk wanda zai ja ka ta kalli gobe fa za ka iya zama abin da ya fi shi ka duba wannan kar wani ya zo ya ja ka ya amfani da kai use and dump a gama da kai a jefar da kai a hada ku rikici akan dan kudin da lai sun yi wa rayu ne min jo ku zama matasa masu kishi duk wanda ya zo zai muku kamfen ku tambaye shi shekara hudun bayan mutane ne ba scholarship a cikin ku mutane ne ya samu ma aikin yi a cikin ku mun san ba aikin yi a Najeriya amma kana da allowances da dama a cikin makwabtan da ka san alhaji wane malam wane ya mutu da alhaji wane da wane mutum nawa ne akalla aka koya musu sana'a ko aka ba su jari
wannan ita ce ridan siyasa ba kallon Allah kallon rasul za ka zo ka ce ba bala ka zo ka kare wajen jama'a ko ka ce wani kana muslim muslim duk rigan su daya kawai tafiyan su daya ne wanda ke nan su suke fayya faci su koma can wanda ke can suke tsallako wato ta barazana kuma za ka yi mana wani dare ne je maje digari ba wanda ya taba rike madafu ya zai fadi me yayi kuma ku danna mar kamera ya fadi me zai yi dan nan da shekara 4 bidiyon nan sai ya fi tsoron sa fiye da Allah yana daga cikin kurakuran da kuke yi har masallatan nan sun gaje sun mana ƙarya ko da ni ba na nan kam da an yi uwar wasi dan ba wanda zai kalli idan mai mana wannan ƙaryan ba mu kai shi linta ba zai yi ba saboda ba haka raina mana hankali ba dan haka duk wanda ya zo wata magana to me yayi ko muna fatan abubuwa a hankali a bi su da natsuwa Allah ta'ala ya datar da mu Allah ta'ala ya sa mu zama da duniya lafiya Allah ya ba mu shugabanni na gari insha Allah ta'ala ran talata sabon littafi za mu fara sunan littafin tajjidul iman wato kabunta imani na babban malamin Sheikh Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr shi muke sa ran za mu fara wanda da shi za mu fara a yau littafi ne da ba shi da fallaye da yawa amma bukatunsa a gare mu gaskiya ya ku bukaci ruwa da abin sha saboda maganan imani ne da zaman sa in koyi rawa to kun san matsala ake samu saboda haka insha Allah in Allah ya kai mu ranta data wannan shine littafin da za mu dora da shi a madadin ku dake baba ya kamata kai godiya
wa alaikum assalam wa rahmatullah to akwai lokaci ya ja sosai na ga sai mu takaita anan abinda malai ya faɗa mana wanda muka faɗa zama daidai Allah ta'ala ya sani tarayya alada wanda muka yi fuskure Allah ta'ala ya fi mana baki daya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh